sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara, Niyya, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger. Sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdullahi zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa dinnan sojojin Najeriya ta 7 a Maiduguri ta raba magani kyauta don tuna Dakarun da suka riga mu gidan gaskiya a yakin basasa. Ana shirye-shiryen sallar karba-karba a jamhuriyar Niger dake da zumbar sada zumunci a tsakanin ƴan kasar. A Kano kuma barayin wayar salula suka addabi babban birnin jihar inda suke kisan gilla. Yau Laraba muna da shirin ciwon ƴamace. Za mu kammala da sharhin jaridan jamhuriyar Kamaru. Farko ga labaran duniya daga Washington DC.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jiya Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana ta bidiyon yanar gizo da musulmin kabilar Uyghur da ake tsare da su a wasu sansanoni dake yankin Xinjiang na kasar China don ya ji halin da suke ciki da neman shawara kan hanya mafi dacewa ta matsa ma China lamba ta kawo ƙarshen danniyar da take yi a wurin. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Blinken ya buƙaci ya ji kai tsaye daga wasu mutane 7 da aka taba daurewa da ƴan uwan wasu da kuma ƴan raji game da irin halin da su da ƴan kabilar Uyghur din suka fi fuskanta. Sakataren ya ga ya dace ya gana da waɗannan mutanen don ya ji daga gare su kai tsaye, ya ji yadda suke ganin azabar da ake gana ma jama'a a Xinjiang da kuma garkame miliyoyin ƴan kabilar Uyghur da aka yi. A cewar mai magana da yawun ma'aikatar Ned Price, shekaru 10 bayan zaman ta sabuwar ƙasa a duniya, har yanzu Sudan ta kudu tana faɗi tashi wajen neman haɓaka ɓangaren mai da samar da kuɗin gudanarwa da kuma samar da ma'aikata ma ɓangaren na mai, wanda ɓangare ne da ka iya gina ginshikin tattalin arziki a wannan matalauciyar ƙasa. Bayan samun yanci da Sudan ta kudu ta yi, akasarin rijiyoyin man tsohuwar ƙasar Sudan mafiya girma sun kasance ne a yankunan Sudan ta kudu. Amma sabuwar ƙasar ba ta da kuɗi da kuma ƙwararru don raya akasarin magudanan man, don haka sai ta fi dogara ga tallafi daga ƙasashen waje. Sudan ta kudu ce ta uku a arzikin man fetur a yankin Afirka da ke kudu da Sahara, inda take samun gangar mai wajen biliyan 3.5 a shekara. To amma duk da haka kashi 90 cikin 100 na manta da iskar gas ba a ma fara haƙo su ba. Kuma kwanan nan gwamnatin ƙasar ta ce za ta fara bayar da lasisi ma masu suka jari daga ƙasashen waje don a ƙara yawan man da ake haƙa da kuma kuɗin shiga da ake samu. Yan jarida sama da 50 sun sha duka har sai da aka garzaya da wasu asibiti ranar Litini, lokacin da suka je ɗaukar labarin wata zanga-zangar adawa da gangamin da ƴan luwaɗi ke shirin yi a Tbilisi, babban birnin ƙasar Georgia. Masu zanga-zanga waɗanda suka taru don su nuna adawarsu da gangamin na ƴan luwaɗi, wanda aka yi wa laƙabi da tattakin kare martaba, sun katse wata babbar hanyar cikin birnin, sannan suka zargi ƴan jarida da kasancewa masu yaɗa farfaganda manufofin ƴan luwaɗi da maɗugo da masu canza halittar su zuwa wata da dai sauransu, waɗanda a dunkule ake kira LGBTQI a turanci. Tashin hankalin ya ritsa da wasu masu wucewa da ƴan yawon buɗe ido, inda har aka daɓa ma wanin suƙa. Ma'aikatar harkokin wajen Poland ta tabbatar cewa ana jinyar wani ɗan yawon buɗe ido da ya fito daga ƙasar Poland a asibiti sanadiyar daɓa mar wuƙa da aka yi. An kama wanda ake zargi. Gine-gine da dama, ciki har da ofisoshin ƙungiyar ƴan luwaɗi da kuma gine-ginen jam'iyyar adawa ta Girci da na wata ƙungiyar kare ƴancin ɗan adam, duk an banka musu wuta. Ƙasar Burtaniya na gab da kwatanta yin wani abin da har yanzu babu wata ƙasar da ta gwada, wato ɗage matakan kandagarkin daƙile yaɗuwar cutar corona, a daidai kuma lokacin da aka shiga fama da wani sabon zagaye na ɓarkewar cutar. Gwamnatin dai na cewa ganin sama da rabi na mutanen Burtaniya sun samu cikakken rigakafin, lokaci ya yi na sake buɗe ƙasar cikin ƴan makonni masu zuwa. To sai dai kuma wasu masu ilimin kimiyya sun yi gargaɗin cewa sake buɗe harkokin tattalin arziki da na jama'a kwatsam ɗaukar babbar kasada ce, saboda adadin masu kamuwa da cutar ƙaruwa yake. a wani taron manema labarai na ranar Litini da aka yada ta gidan talabijin. Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya zayyana matakan da za a dauka bayan karshen kullun corona din, waɗanda za su fara aiki ranar 19 ga watan Yuli. A daidai lokacin da kasashe da dama ke ci gaba da sassauta matakan dakile annobar corona, yayin da adadin waɗanda suka yi rigakafin cutar ke karuwa, kasashen Bangladesh da Russia kowace ta fuskanci bala'in COVID-19 na rana guda wanda bata taba gani ba. Russia ta sanar cewa ta dage dokar tafiye-tafiye ga 'yan kasar da aka musu rigakafi, yayin da take sanar da samun mace-mace sama da 700 a rana guda sanadiyar COVID-19 jiya Talata. A cewar cibiyar tattara alkaluma game da cutar corona ta jami'ar Johns Hopkins, 'yan Russia wajen 140 ne cutar ta kashe. To amma an yi imanin cewa adadin hakika na 'yan Russia da suka mutu ya zarce hakan. Jiya Talata, kasar Bangladesh ta ce an samu masu dauke da cutar 11,525, wanda shine adadi mafi yawa da aka taba samu a rana guda a kasar tun bayan bullar cutar. Kasar ta kuma samu mace-mace wajen 163 cikin sa'o'i 24 da suka gabata. A ƙarshe, gabar yamma a jihar Florida ta Amurka na shirin tinkarar isowar mahaukaciyar guguwar nan mai suna Elsa gobe Laraba, bayan da ta sheƙo ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a Cuba, ta kuma bararraka rukunin tsibirin nan da ake kira Florida Keys. Dada ta barbarewar yanayi a kudancin Florida da guguwar ta Elsa ke haddasawa na kawo cikas ga aikin neman masu rai a dogon benin nan da wani bangaren su ya ruguje, wanda kuma aka kammala rusa shi ranar Lahadi.
Saurara, yanzu za mu shiga babban rahotanni. Rundunar sojojin Najeriya ta 7 da ke Maiduguri a jihar Borno ta yi bikin tunawa da marigaya yakin basasar Najeriya ta hanyar raba kyaututtuka da abinci ga wasu 'yan gudun hijira. Ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
A cigaba da bukukuwan da rundunar sojojin Najeriya take yi a tunawa da sojojin Najeriya da suka kunta dama lokacin yakin basasa. Rundunar sojojin Najeriya shiya ta 7 da ke garin Maiduguri ta kaddamar da bada magani kyauta da kayayyakin abinci ga wasu 'yan gudun hijira da ke jihar Borno a shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Rundunar ta kaddamar da wannan shirin ne a gurbin zinansu da ke Maiduguri, inda ta rabar da kayayyakin abinci ga kuma magani ga masu larura daban-daban da dama. Brigadier General Abdulwahab Aitaye shine komandan rundunar sojojin Najeriya shiya ta 7 da kuma ya kaddamar da wannan shiri.
The old people and feeble, the sickly, those people who one way or the other we see that they are somehow disadvantaged for one reason or the other, mostly for those people who are not too strong.
Yace waɗanda za su amfana da wannan shirin shine mutanen da shekarunsu ya ja, da marasa lafiya, da dai wasu da ke larura a jikinsu na rayuwa, da ma dai marasa ƙarfi. A cewar Brigadier General Abdulwahab Aitayo, to ko menene yasa jami'an sojojin Najeriya ta sako farin hula ciki ganin cewa harka ne na jami'an sojojin Najeriya? Ga dai abin da Brigadier General Salisu ya kasa yake cewa.
Tunda abu ne gabaki ɗaya muke a nan Maiduguri, sai muka ce mu haɗa mutane duk gabaki ɗaya a zauna a duba mutanen da suke neman bukata, musamman ta harkar lafiya da kuma taimako na harkar ɗan abin masarufi da za su samu na ɗan yau da gobe, haka samu su ci, su koma su duba, su nuna cewa dukkanmu ɗaya muke.
Kar mutane nawa za su amfana da wannan taimako da aka bada na magani da kuma kayayyakin?
Mun yi tunanin za mu yi wa mutane kamar 500 harkar abinci, sannan harkar magani kamar mutum 1,000. To amma da muka zo yau da safe muka ga mutanen da suka zo sun kai 2,000-3,000. So a yanzu a gaskiya ba nan ba.
Ita ma uwar gidan komandan rundunar sojojin Najeriya shiya ta 7, wato Maryam Abdulwahab Aitayo, ta ce za su taimaka wasu mata guda 100 da suka rasa mazajensu da kuma kananan yara.
Fatima Ali Sharif orphanage za mu je mu gan yara, daga nan kuma za mu koma cikin baraka mu je mu gan widows da kuma yara.
To kuma me mutanen da suka amfana da wannan shiri ke cewa?
Yawa, ya surarki
kula dan usi.
Daga ina kika zo?
Daga Baga.
To gashi kin zo karban magani anan?
Magani ni zo an san magani wurin sojoji, Allah lafiya ku.
Akwai abin da shi kai bayani aka baki magani?
A'a baba ni ko si ban bara ko si sa ku ga malahi.
Daga wani camp kike?
Daga kadin Madinat.
Ya surarki?
Ba.
Ba tuwa ne?
Fatima Usman.
Fatima Usman, daga ina kika zo?
Gamborin Gala.
Amma maki maganin kin bani kudi?
A'a, ban bani kudi ba
gaskiya. Kyauta aka baki maganin?
Kyauta suka banga.
Wasu mutane da suka amfana da wani tallafi da jami'an sojojin Najeriya ta samar na kayayyakin abinci da kuma magunguna kyauta a irin wannan rana na bikin tunawa da sojojin Najeriya da suka kwanta dama. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A jamhuriyar Nijar kuma ana kan shirye-shirye don gagarumar sallar karba-karba ta karfafa zumunci tsakanin al'ummar kasar da akan gudanar a duk ranar 18 ga watan Disamba. Shugaban kwamitin tsare-tsare na bikin Malam Abdullahi Maruma ya bayyana yadda ake tsara gine-gine a jihar Diffa don ba ta damar karbar bakuncin bikin.
Kun ga yadda filin jirgi ya canza, an yi sabon hanya ta sabkan jirage wanda yau tsawon shi ya kai kilomita 3. Kamar mata 300,000 an gyara a nan hilin jirgin wajen karban baki kamar yadda muke cewa salon presidential da aerogar passage. Yau shugaban kasa da duka bakin shi ta gabanin Najeriya da saura da suka zo a nan suka zamna suka sha ruwa kafin su wuce gari. Kun zo cikin gari kun ga yanda hanya ya zana gari kwalta dai ko ina alhamdulillah bisa shi kuka biyo kuka shigo gari kun bi kwalta kun zo kun wuce gaban tribune inda in akwai taro nan ne za a zamna alhamdulillah an kammala kuma ya shiga daidai. Kun zo masafkin shugaban kasa kun ga yanda yanayin masafkin yake yanzu da muke magana a cikin shi muke abinda ba ida karkarewa hanyoyin magudan ruwa abinda ake ce gota ko to su dai ne muna cikin yinsu. Kun san duk wanda ya san yanayin garin Diffa gari ne wanda ruwan sama in suka zuba ba su gudu kuma kasa ba ya shanye su kenan daga bakin da aka yi ruwan na farko damuna ruwan farko na damuna har damuna ta kare kamar cikin tafki ake a yanzu da muke magana mun yi kamar kilometer 4.5 na gotocin na amma har yanzu akwai kamar kilometer 5 wanda ya kamata mu kammala don dai mu shahe ma mutanen gari wannan matsalar ta su mushaye musu hawaye bisa wannan matsala.
Me ke bada tabbacin cewa a wannan karan sallar nan ta 12 December za a yi ta a Difangla ganin cewa a can baya an dage wannan sallar gab da soma shagulgula?
To ai kun san dalilan da suka sa aka daga. Gwamnati ya daga domin ana cikin yanayin wannan ciwon nan na bana wanda ake cewa COVID-19 kuma da sauran matsalolin da ba nan da can da aka san da su kuma bisa kan ayyukan ma akwai ayyukan da ba a ida ba kamar hanyoyi a lokacin nan ba a ida su ba kamar yau bane. To yau wayannan abubuwan duka yau alhamdulillah cikin ikon Allah za mu ce dai mun wuce su kenan tunda wayannan matsalolin an wuce su kenan cikin ikon Allah ana mu gani ba abin da zai hana ayi wannan sallar.
Shugaban sallar karba-karba na jamhuriyar Niger Abdullahi Maruma a zantawarsa da Sulemu Muni Barma muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. A jihar Kano kuma ana fama da barayin wayar salula da kan kai ga raunatawa har ma kisan gilla da barayin ke yi a lokacin yunkurin sata. Ko a kwanan nan barayin sun yi kisan gilla ga wani ma'aikacin gwamnatin tarayya bayan kwace wayarsa. Wakiliyarmu Baraka Bashir ta aiko mana da wannan rahoton.
Al'amarin ya faru ne a ranar Asabar da daddare kusa da kantin kwari inda barayin suka kwace ma'aikacin waya tare da kashe shi har lahira. Tun da farko a ranar Asabar din da mutane da dama sun yi korafin rasa wayoyinsu a filin baiwa sarkin Kano Sandan Girma a Sana'a Bata Stadium da ke kofar mata. Rundunar yan sandar dai ta ce satin nan an kama mutane 48 'yan kwacen wayoyi tare da fadada binciken kama masu tsamen wayan. Wani da aka yi masa tsamen waya a yayin gudanar da aiki a stadium din ya bayyana yadda abin ya faru.
A kokarin shiga gurin ni da iyali na sai aka saka min hannu a cikin aljuna aka dauki wayata. Ina dubawa sai na ce wayo waya an kuma yin wani ihun cewar an dauki wasu wayoyin sai aka biyo wannan barawon aka kama shi sai ya bada wannan wayar yana bayarwa wacce ya dauka ta biyu sai ya zama yan sanda da yan karota da sauran jami'an tsaro sun fara dukan shi ni kuma sai nayi duk mai yuwa na rike shi saboda bai jima da dauke waya ta ba ya dauki wasu wayoyin nayi duk mai yuwa na rike shi mun tafi na mikawa antidaba shi.
Wasu barayin wayoyi da rundunar yan sandan reshen antidaba suka kama sun bayyana yadda suke satar nasu.
Muazzam Salisu
shekarunka nawa?
20 na yi sata wayoyi da wuka ban ma san ko gudano ne ba da kuma wanda nake siyarwa duna san su da wanda in na sato nake zuwa na siyan musu da wayoyin kamar yanda in na sato kamar ta 50,000 nan sai da ita 15,000 ko 20,000 yanda ma haka a maganan ma da ake haka wanda nake siyarwa da wayoyin na san inda suke kuma an same su ma yanzu haka.
Sunana Anas Hassan, shekara ta 18. An kama mu ne a dangi mun kwaci waya.
Da me kuka kwaci waya?
Da wuka. Ban taba yi ba sai a wannan karan. Wani ne ni mai kira ne ya hada da su ban taba yi ba sai a wannan karan. Haka taba yi da ni shi aka kama mu.
Kwamishinan 'yan sandar jihar Kano Sama'ila Shu'aibu Diko ya ce a yanzu masu kwacen waya na raguwa duba da cewa kawo yanzu an kama mutane kimanin 180 da ake gudanar da bincike a kansu.
Waɗannan ma da suka yi mun san su kuma har an samu biyu ma daga cikin su. So sauran ma za a same su cikin ikon Allah kuma ba za mu yi sanyi ba.
Wanda suka kashe wannan shine aka samu
mutum. An samu mutum biyu already kuma akwai mutum shida da aka ba mu sunayen su. Suma insha Allah za su zo hannu yau ko gobe. Alhamdulillah.
Wani irin bincike ake wa waɗanda aka kama?
Wanda duk aka kama su muka bincike su muka tabbatar da sun aikata wannan aiki muna kai su kotu.
Ya ce rundunar 'yan sanda ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen kawo ƙarshen masu ƙwacen waya a jihar Kano. Baraka Bashir, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.
Kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin hatsi daga Abuja. Ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba.
Mai sauraro barka da hantsin wannan ranar Laraba. Ko barka da kasancewa da shirin ciwon yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Idan ana biye da shirin ciwon yamace a makon jiya mun karɓi bakoncin Hajiya Halima Hassan Tukur, tsohuwar 'yar majalisar wakilai a jamhuriya ta shirya ta bakwai kuma mai baiwa mataimakin kakakin majalisar wakilai shawara akan al'amuran da suka shafi mata da yara, da Hajiya Abida Hanafi Abdullahi a game da maudu'inmu mai taken siyasar mata da abubuwan da suka dabaibaye ta. A makon jiya Hajiya Abida bata idda bayananta ba kafin lokaci ya cin mana, inda take cewa
yanzu kamar a ce gashi cin zarafin matan nan da yake ta faruwa, a ce akwai mace maybe ai office din da zai sa a ce wannan na haraka ne na domestic violence, that is cin zarafin mata. Mace za ta yi heading din shi, mace ce assistant din ta, mata ne ko kina ga wannan abu ba zai tasiri akai ƙarshen shi ba, ko a ce a mai kotu mata ne ke handling court din duk abin da ya faru da harakan cin zarafin mata, ga inda za su je. Ina ga kwa ai za a samu alheri a wurin.
To daga nan za mu dora a yau. Ai sauraro lafiya. To Hajiya Abida, a makon jiya kin koro bayani baki idda ba kan lokaci ya cin mana
cewa nayi inda za a kebe wasu wurare a ce waɗannan na mata ne, kamar yanzu na cin zarafin nan a yi wuri a ce wannan kawai dangantakan shi shine gefen mata ma waɗanda ake cin zarafin su, akwai head a wurin, akwai assistant, akwai in kana da case ka zo nan a yi wani bill da za a yi passing wani mai duka suke in charge, in za a fitar da wani head ba wani gwagwarmaya da namiji. Ni dai ina ganin in za a yi haka mutane da yawa suna son su shiga cikin siyasan su ma su ga yadda za su yi canji, amma kuma in suka tuna da suwa za su yi sai ke ga sun ja baya. Matsalolin da mata suke samu game da siyasa shine kin ga an duba kuɗi ƙarfi mabiya, kin ga duka akwai takura a wurin nan, amma inda a ce ku kadai ne ko kuma ku kadai ne mata za ku yi gwagwarmaya insha Allah za a ga canji. Siyasa na mata gaskiya akwai alkhairi a gare shi in an yi shi yadda ya kamata.
Hajiya, duk da cewa kin baro majalisa kwanakin baya, akwai matsala da ya kunnu kai a Najeriya wanda majalisa mata da hadda mazan ma suka tashi wato cin zarafi, wato wannan da ake kira VAP Act. Idan aka samu Hajiya aka kafa wannan VAP Act din, yaya kike gani zai shafi rayuwar mata?
Ai dai sunan mu ba majalisa ne, amma ai shi dan majalisa ko da yaushe shi dan majalisa ne, balle yanzu ina SA a Women and Children akan ina SA akan fannin mata da yara kanana. Wannan harka na fade ya shahe mu, ya zama mana ruwan dare ga magari, mun yi ta surutu a kan shi har aka kai ga sa wannan dokan da ake son a sa domin wannan abubuwan a nuna darasi ga duk waɗanda suka so su wala wulakanta diya mace. To wannan dokan Allah ya taimake mu ya kahu. To insha Allah duk wani cizarhi da ake ma diya mace da dan ubangiji Allah zai kwarinye mana shi, kuma za a san hanyoyi matakin da za a doka duk wanda yake kokari ya cizarhin mace, saboda abun ya zama wanda ma ba yanda za a iya misalin shi. Yarinya a shekara 3, yarinya wata 6, waɗanda ma basu ma san abinda rayuwa take ciki ba, duka an cizarhin su. So dole ne a kawo wannan doka, kuma ya zama na cewa an yi aiki da shi yanda ya dace.
A bayanin ki kin ce ya kamata a kebe wasu kujeru a ce wannan takanas na mata ne. Hajiya Abida, anya ba zai zama rashin adalci ga abokan rayuwar mu maza ba?
Cewa ne a kebe kujeru ko kuma a yi creating office da zai sa a ce na harkokin mata ne kawai. So in harkokin mata ne kawai, ai ba dalilin da za a ce namiji ya shigo, saboda mu muka san ciwon kanmu, mu muka san me ke faruwa, mu muka san me muke so. Saboda haka aka kebe wa'annan kujerun, aka ce wannan office din na mata ne, kila a ce women affairs, komai dai da ya danganci matan. Sannan kuma ko da ma a ce a cikin kujerun siyasa ne, House of Representative kujera 360 take da. Dan an kebe ko da kujera 60 ne aka ce na mata ne, ba an yi zalunci ba ko ba an yi cuta ba. Ni nufi na a dan diba wasu daga ciki, ba wai sai an ce kai gwagwarmaya tare da maza dan ka samu wannan kujera ba. A'a, a debe wa'annan kujerun, a ce wa'annan kujerun na mata ne, su tsakanin su su takara, su tsakanin su hada kansu su ga wa za su fitar. Abinda nake nufi kenan, ba wai ina nufin a'a a ce an ci an raba daidai, an ba maza nasu an ba mata nasu ba. A'a, a debo kadan daga ciki a ce wa'annan an hannun tamu mata.
Ita irin rawa majalisa za ta iya takawa wajen ganin cewa a dama da mata ayi da su a fannoni daban-daban ba siyasa kawai ba, abubuwa da dama sai ya bi ta majalisa.
Aikin gan na waɗi miki tun harkon ce a bar mata su samu shiga cikin harkar majalisa. In an ɗauko dokar, in babu iya matan da za su nuna muna da bukatar, wannan abu ba zai tafi ba. Kamar yanzu nan recently ita majalisa ta yi kokari, akwai deputy majority leader honorable Nkiruka ta yi kokari ta fitar da wani doka da cewa duka majalisa, duk majalisan biyu da na senate,
wato majalisar wakilai da na dattijai,
za a ba mata kason su. To a duk yunkuri ne na a sanya da aka daddasa mata cikin majalisa, tunda mun yi ta bi na Allah da Annabi a bari mata su kai abun bai yi ba. Yanzu za mu bi ta harkar majalisa, kuma cikin yardan Ubangiji insha Allah kowa ya ba da goyon baya a ci gaba da wannan abun, ga a samu a kafa in majalisan wakilai ne, to a tabbatar da akwai mace, in kuma na dattijai ne a tabbatar da akwai mace ciki. To a haka za mu samu a sa mata, saboda abun ya zama an samu mata sosai ciki yanda za su kare haƙin iya mace.
Hajiya, wannan ne ma mutane suke ta magana akai, cewa ta yaya za a zo shi namiji sai ya je ya fafata kafin ya samu, ita kuma mace a ce kawai kara zabe tana zaune a zo a ce mata.
A gidan siyasa ba wanda aka ba kara zabe. Yanda mazan suke yi fafatawa, haka matan suke yi. Yanda mazan suke yi yawo, matan ma sun fi su suje su bidi jama'a, su kyautata ma jama'a kamin a kai gare su. Kusan ma ni sai in ce mazan ne ma suke zama kawai dare guda su yanke shawara a zo a samu ke mace a kwashe miki kafa a ture ki. Ni ga nawa ganin wasu ga su ne ma suke hawan majalisar ma ba wahala. Ita mace duk abin da ta tara maƙiyanta ta kaɗa su din ta iyakan ƙoƙarin ta kai, kuma a taɗiye ta a hana ta isa wurin nan. So ba wanda aka ba ma kujera girma da arziki, dukkan mun kwaci kujeran mu a bakin kura ne, a wahalci muka kwace su, ba wanda ya mana nasiha.
A bisa wannan doka da ake so a samar, za a yi
to ever free bane? A'a, eh, to in ma aka fitar da wannan dokan, za a fitar da shi ne cewa wannan kujera an ware na mata ne. To mace da mace eh wanda za su zo su yi gwagwarmaya, duk wanda Allah ya ba sa'a nasu ya fi mana da haɗa mu da mazan su kwanta, mu mu dade shi kai shekaru muna bida dare guda su tashi kai su nuna karfi su ture musu su an shi kujera.
Wannan tambaya taki ce Hajiya Abita, da naka ba ake gane zurfin ruwa, kuma akwai matan da suka ci amanar da aka ba su a baya, kina gani mata za su samu karbuwa bisa wayannan dalilai?
Maganan cin amanar da mata suka yi akan kujerun da aka ba su, in kin lura wannan kujeran da macen ta hau, kujera ne da za a yi gwagwarmaya namiji da mace, kuma ita ma ta shiga da kudirin, ita ma za ta samu kuɗi ne, saboda wani lokaci duk harkan siyasa harkan samun kuɗi ne. So ta shiga da kudirin, so abin da ya kaita shi ta je yi. Amma ni ina nufin aka keɓance offices, aka keɓance ma
ma'aikata aka ce wa'annan na mata ne canji suke son su ba su samu kuɗi ba in sun samu kuɗi wannan haƙƙin su ne amma in sun shiga da niyya to komai da niyya ake shiga in kai niyyar shiga dan kai kuɗi kuɗin kake nema ba aiki kake so in kai niyyar shiga dan so ina tabbatar miki in dai mata aka ce gashi abinda ake so tsakani da Allah ana son ku yi aiki to haka fa za a samu tsakani da Allah kuma na bada misali ga matan gwamnati ba su ne ke kan mulkin ba amma da yar zaki ga matan gwamnati da ba ta da wani tallafi da take yi na kasarta to ki imagine inda ita aka ban mu komai aka ce to keke
bari mu tabo har yanzu batun takarar mata wanda da dama ana cewa kudin delegate yana daga cikin abin da yake kar mata
akwai maganar kudin delegate saboda siyasa ne aka lalata ta aka maida ita ta kudi amma in ba haka nan ba ba maganar wani kudi da ya cincinta ayi wasa da shi in za a yi abin gan siyasa a ba ma delegate amma saboda ana son ayi yodara ayi abin ga sai a fito da maganar kudi ba maganar kudi delegates din nan sun fito ne daga yankin inda kake daga state din da kake su ne delegates kuma delegates din nan su ne wakilan ku da kuka sa su zabi muku wakile na gari za su je su kare ku to ina maganar kudi ya taso in ba ana son ayi yodara ba babu amma da yake an bata siyasa shi yasa mata ba za su iya fitar da waɗannan hakudan kudin da ake hisuwa har na fita hankali ba ana ba ma delegates to a wurin nan kuma ai sun kawo nakasu ga harka saboda su ma kansu din mazan su suka kakkaro a bada kudi su ma suna shan wuya dan sai sun fita kudin har da na fita hankali mu ma matan tun abu ya zama haka nan haka nan ma muke tsayawa tsaye din mu bada kudin cikin idan ubangiji kuma Allah ya taimake mu samu kujerar to duk maganar kudi ma bata taso ba tun harko babu inda aka ce ka ba ma delegate kudi babu a constitution APC ne PDP ne ABGA ne wata tsaya ce babu inda aka ce ku ba ma delegate kudi su delegate wakilan al'umma ne su su je su muku zabe na gari to meye nasu na an san kudi kuma su wadanda ke ba su kudi meye hujjar su na ba su kudi
to ni sauraro abinda lokaci ya bamu damar kawo maka kyaunani a yau sai a kasance da mu zuwa makon gobe domin sauraron cigaban wannan shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai Solomon Abu daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar huni lafiya
awwal garba kawo mana sharhin jaridu daga Kamaru
wannan makon ne da jaridar Filkam ta kasar jamhuriyar Kamaru an ga taimai lokaci kan yadda ministan lafiya Musa Maruda Malashi ya kai ziyarar aiki a jihohin arewacin kasar jamhuriyar Kamaru guda biyu domin ganin yadda manyan ma'aikatan lafiya na wannan bangaren suke kokari na gudanar da ayyukansu kan cutar nan ta coronavirus a can jihar Arewa mai nisa da kuma jihar Garwaro sai kuma jaridar Kamarun Tribun da ita kuma ta sanar da mu cewar an gudanar da jana'izar tsohon firaministan kasar jamhuriyar Kamaru Atiku Abubakar wanda ya rasu a kasar Amurka kuma an jira shi ne a garin Sa'atun a ƙauyen sana Santa a bangaren ɗan awalin kasar jamhuriyar Kamaru masu magana da harshen Ingilishi sarauniyar Ingila sai dai a wannan bangaren ana fama da takaddama na masu ɗauke da bindiga amma an gudanar da jana'izar babu wani matsala da aka samu jaridar Lojo kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ta bayyana mana cewar hukumar shige da fice ta kasar jamhuriyar Kamaru ta samu wata hanya ta buga sabbin passport domin sauƙaƙawa al'umman kasar a cikin kwanaki biyu sai dai farashin passport ɗin ya yi tashin gwauron zabi daga jaka 77 na sifar Kamaru zuwa jaka 125 kuma ana samun passport ɗin cikin kwanaki biyu babu waɗansu tattun babu wani ja'inja haka zalika jaridar Emergence kuma ta ce shugaba Paul Biya ya bayyana tattun ta ce shugaba Paul Biya na kasar Kamaru ya buga hannu akan tebur cewar babu makawa dole ne sai an gurfanar da manyan ma'aikatan gwamnatin da suka yi rubuce akan kuɗaɗen tallafin corona a faɗin kasar jaridar Misaje kuma ta yi mana tsokaci ne kan yadda malaman makarantu a kasar jamhuriyar Kamaru suka fara gudanar da yajin aiki da kuma nuna cewar dole ne a biya su albashinsu na tsawon waɗansu watanni da suka gabata Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar a Benin. An da ita kuma ta tabbatar mana da cewar ko su tattun, an da ita kuma ta tabbatar da cewar tattun. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar a Benin, an da ita kuma ta labarta mana cewar ko su wane ne suka sace miliyar 20 wanda babban kibanin rahamuni na duniya FMI ta tsara dawa kasar jamhuriyar Kamaru domin tallafawa masu cutar coronavirus a faɗin ƙasar. Ayar tambaya ma ma'awar garba muliyar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Halima Abdullahi da na gabatar da wannan shirin ke cewa ku zama lafiya, wassalamu alaikum.